أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan wana musulmi, muna ƙara jaddada godiyar mu ga sarki Allah, mahaliccin kowa da komai, wanda ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci. Ya ba mu samun damar haduwa da ku kamar kullun a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suke fahimtar da mu da kuma al'umman mu aqida kyakkyawa ta addinin musulunci. Muna fata ga Allah ya ba mu iko mu ƙara fahimtar wannan darussa da kyawu, kuma ya ba mu ikon aikata duk abin da ya kamata mu aikata masu kyawu don mu samu babbar rabo a wannan duniya din da ranar gobe lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawan musulmi, lalle godiya ta musamman ga Allah inda ya kawo mu yanzu a cikin tauhidi na rububiyya. Darasin da ya wuce ya bayyana mu tauhidi a cikin ibada yaya ne yake, inda wannan darasin ya nuna mu cewa ibada abinda ake nihi da ita ga Allah ita ce abinda ta hada abu biyu. Inda har muna son mu ce wannan ibada ce ga Allah, to dole ta hada wannan abubuwa guda biyu. Na farko, ya kasance muna kaskantar da kai da karramawa da girmamawa ga Allah din. Sannan na biyu, ya kasance muna da nihin cewa shine mahaliccinmu, shine ubangijinmu, wannan shine bauta ga Allah. Wanda duk kama irin hakan ga, to kai shirka ga Allah. Amma in kama mutum kawai girmamawa kadai banda nihin cewa shine Allahnka, shine mahaliccinka, to wannan ba a cewa wai kai shirka, wannan kai ba mushriki bane. Sakamakon haka muka ce duk wanda suke ziyarar kaburbura, ziyarar wanda suka riga mu na daga cikin waliyai, neman taimako daga wurin waliyan nan, musamman shi kukin annabi, neman ceto gare su, tabarruki gare su, neman albarka, wannan duka ba a ce mishi wai ka bauta musu, saboda ba kana nihin cewa su ubangijinka bane. Wannan shine a takaice wannan darasi wanda ya wuce kan tauhidin ibada. Mun ce yana da muhimmancin gaske, kuma a takaice wannan shine khulasa abin da ya wuce. Yanzu tauhidi cikin abin da ya shahi rububiyya. Menene rububiyya farko? Menene rububiyya? Rububiyya ita ce abin da suke ce ma wai kula da halittu, kulawa da halittu, ita ce rububiyya. Da kaji an ce tauhid, at-tauhid fi rububiyya, wai ana nihin kadaitawa, ka kadaita cewa wane ne kadai yake kula da wannan halitta din gaba dayanta, shine Allah. Wa yake kula da ita? Kawai shine Allah, babu wani wanda ke kula da ita. Wanda duk ya yarda cewa akwai wani mai kula da halitta bayan Allah, to wannan shine ake cewa shi ma mushriki, yayi shirka kenan. Yayi shirka kenan, ba kowane mutum da ka hade da shi ba sai ka dauki kalma ko kuma harafin shinun ka azami shi shirka din nan, ba kowane mutum ba, sai ya kasance yana da kaidan abubuwan da muka zana cikin abin da ya shahi tauhidi. Tauhidi na sifofi ne, tauhidi na khaliqiya ne, mahalicci, tauhidi ne na ibada, tauhidi ne na yanzu wanda muke karantarwa, shine abin da ya shahi rububiyya. Sai in har ya kasance mutum ya hita daga kaidin da aka gitta a cikin ma'anar tauhidi, ba kawai daga mutum ya zo ya ce misali akwai wani wanda yake halitta bayan Allah, shikenan sai mu shige shi da duka da bugu da kashi, ba haka ne ba. Na'am, yace akwai mai yin halitta kuma bayan Allah, amma yana nihin wannan wanda yake halitta daidai yake da Allah daidai kamar yadda Allah yake halitta shi ke da inci ne yin halitta haka shi ma ke yin halitta ko kuma a yana nihin yana ƙasa umarni ne yake ɗauka daga Allah Allah ne ya samu shi wannan ƙudurai ta yayi halitta kamar yadda darasi ya wuce to haka nan ɓangaren rububiyya ma idan muka zo yanzu mu ga haka cewa har cikin rububiyya kula da halitta ba wai kawai Allah kaɗai yake kula da halitta ba kuma yana iya sa wasu su kula da halitta amma dai mutum ya yarda cewa akwai mahalicci wanda yana kula da halitta daidai da Allah to wannan shine shirka tun yanzu mu sani cewa ba yayyuwa mu raba wani wata halitta daban kusa da Allah mutum yadda Allah yake da ƴanci da kuma kadaituwa na kula da halitta wai shi ma wanga yana da kadaituwa da ƴanci na kula da halitta ba yayyuwa tun yanzu wanda yake da wannan irin itikadin to lalle ya fadi gehe lalle wannan mutum ya shiga cikin shirka a yanzu ne kenan za a yi tabbatar da cewa shi mushriki ne amma idan yace ni na yarda cewa Allah yana iya ba da dama ga wasu halittu su tafiyar da wasu abubuwa nashi wannan kuma ba a ce mishi mushriki kamar yadda zai zo nan gaba a cikin wannan darussa namu yanzu bayan mun fahimci menene at-tauhid fi rububiyya kenan tauhidi cikin kadaita wanda yake kula da halitta muka ce wane ne kawai Allah ne to yanzu ko tauhidi a cikin rububiyya ya kasu ma'ana yana da ma'ana da yawa koko baya da sai mu ce tauhidi fi rububiyya ya kasu kashi biyu shine suke cema ar-rububiyya at-tashri'iyya da ar-rububiyya at-takwiniyya bayanin su a takaice mu fara da ar-rububiyya at-takwiniyya mu fara da ita me ma'anarta mun sani cewa akwai cikin kulawa da Allah yake yi cikin kulawa wanda wannan mahalici namu Allah subhanahu wa ta'ala yake yi akwai kulawa ta aiko da alkhairi ta aiko ga sharri ga wanda suka cancanta ta aiko ga mutuwa ta aiko da ƙari na rayuwa ya arzuta mutane arzutawa ga sunan dai da sauransu ma'ana akwai ayyuka da dama wanda Allah yake yi a cikin rayuwa halitta badawa amshiwa idan lokaci yayi bada wannan tashahi arziki muka ce kala kala ga sunan na dukiya ne na ƴaƴa ne na abin rayuwa ne na abin ƙawa ne na mulki ne ga sunan na matsayi ne na ilimi ne duk badawa ne in kuma amshewa ne yana amshe mulki kuma ga wanda ya so yana amshe wata halitta wata kyauta wadda ya ba mutum mutuwa ga tanan muna gani tana faruwa amshe rayuka idan lokaci yayi duk wannan aikin Allah ne haka nan abin da ya shahi sharri ma wanda suka taba shi suka saba mishi yayi umarni su bari suka ki bari yana aiko azaba gare su musamman al'ummu kamar wanda suka wuce kafin annabi mu annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin inda muka ga cewa wannan al'ummun Allah ya tajarabta su bayan sun saba mishi ya aiko musu da jarabawa iri-iri kai mutanen annabi Musa kadai ayoyi wajen nawa ya aiko musu wajen aya 9 ya aiko musu kwadi duk azaba ce ya maida ruwan su jini saboda mi duka saboda sun saba mishi duka wake yin wannan aikin Allah subhanahu wataala shike wannan aiki gabayin shi haka nan alheri ga mutanen da annabi Musa da suka bi shi banu Isra'il ya aiko musu da ni'imomi da dama daga ciki ya ce annabi Musa ya sari dutse ruwa su fito ga sunan duka wannan baiwa ce kai annabi Isa ya roki Allah ya kawo mishi abinci ma'ida daga sama wanda take shake da abinci Allah ya aiko musu zaka samu alkhairi da dama gashi nan har mu yanzu muna da muna samu alkhairi na Allah gasu nan da yawa wanda ba mu iya lissafa su wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha ma'ana dai a takaice wannan duk ayyukan da muke gani Allah subhanahu wata'ala yake yin su sune wanda ake cima wai takwini wannan Allah ya tsara su yana aiko da su yana gudanar da su sannan sai arububiyya at-tashri'iyya wadda wai umarni da hani na Allah suna cewa umarni da hani na Allah yana zuwa ne ga abubuwan da suke da ihsas wanda kamar irin mutum halitta ta mutum kamar aljini halittu ne wanda Allah yana umarnin su yi kuma yana umarnin su su bari ya samu su zabi tare da su kuma ba ya matsa musu sai sun yi abin ba to wannan umarnin da wannan hanin shine suke cewa rububiyya wai ita ma at-tashri'iyya saboda nan wurin duka wannan abubuwan da muka gani in kace rububiyya ne takwiniyya ko kuma rububiyya tashri'iyya dukan su Allah kadai ne ya kadaita da su Allah kadai ne ke yin wannan abubuwan wanda duk yayi imani cewa banda Allah akwai wanda yake yin wannan abubuwan wanda yake kula da wannan abubuwan to shine yayi shirka saboda haka nan kenan tun yanzu mun gane cewa tauhidi na rububiyya ya kasu kamar haka idan muka gani kashi biyu in ma mutum na sai gane su dole sai ya fara da gane wannan kashin guda biyu bayan ka gane su to lalle tabbas ka gane menene tauhid fi rububiyya a nan gaba za mu zo da dalili wanda ya shahi tauhid na rububiyya din kowane kashi guda biyu ta yadda za mu fahimce su da kyawo mu fahimci cewa wane ne wanda ya hita daga imani kan wannan tauhidin wane ne kuma yake ciki ya yarda shi wannan tauhidi din saboda mu sani dukkan tauhidi wanda muka yi bayani in ka dauko tun daga tauhidi na sifofi tauhidi na halitta tauhidi na ibada tauhidi wannan na rububiyya dukkan su wanda duk yayi imani da saura bai imani da guda ba to ya san mushriki ba dole bane sai ka hada duka baka imani da su sai a ce ai kai mushriki ne ko da ɗaya daga cikin su ka kiyarda da shi to kai mushriki ne saboda kanin kenan a cikin darasi na gaba za mu zo da bayanin su wannan rabaraban guda biyu dan mu ƙara gane menene tauhidi na rububiyya din dan kar mu fada cikin kuskuren da wasu suka fada har yanzu kuma ana fadawa cikin irin shi musamman mutanen mu wasu da yawa daga ciki saboda ba su tsayawa su saurari darussa musamman na aqida da kyawo sai zama cikin irin wannan abu sai zamanto wasu suna zargin wasu ko da wani shi ya gane ma wasu da yawa daga cikin mutane sun gane tauhidi na rububiyya amma wasu saboda takamar su sun yi karatu sai ga an same su ma wasu irin mutane wanda ashe ba su ma gane tauhidi na rububiyya ba sun zo suna azama wasu kalmar shirka yadda suka ga dama alhali wannan ba karamin kuskure bane bai kamata ba in zamanto ni ke hidda mutane daga shirka ni ke sa mutane cikin shirka ma'ana dauki wannan in ce shi ya imani da tauhidi in dauki wancan in ce shi ne bai imani da tauhidi ba a takaice za mu zo kenan insha Allah cikin darasi na gaba nan za mu dakata idan Allah subhanahu wataala ya kai mu za mu ci gaba wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin